والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana ta Litinin yau 6 ga watan Rajab shekara 1446 bayan hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib gandun wambai cikin garin Azare. Ci gaba darasin da muke a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus na Dr. Ahmad Farid hafizahullahu, muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Muna yin batu a cikin abin da wato ya shafi at-tauba, inda malam ya tattaro mana bayanai akan wannan mas'ala. Mun ji an ambata mana sharuɗa na tuba idan tsakanin bawa da ubangijinsa ne babu haƙƙin wani makhluki, ba haƙƙin ɗan adam. Sharuɗa ne guda uku, amma idan ya tafi zuwa ga haƙƙin wani kuma, to a nan wajen ya zamanto sharuɗa ne wato guda huɗu. Na'am. Wato an ambata mana cewa idan zaluncin da ake yi wa shi bawa ya kasance an soke shi ne, ko an yi gulmarsa kenan, ko aka masa ƙazafi, aka masa ɓatonci, to yana daga cikin sharuɗan tuba. Wasu malamai suka ce sai an ambata masa. Wannan shine mazhabin Abu Hanifa Imam Malik rahimahumullah, akan cewa sai an ambata wa mutum. Sun kafa dalili da hadithin da aka karanta a baya, wato hadithin Bukhari, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata cewa man kana li akhihi indahu madlamatun min malin wa irdin falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanat was-sayyi'at. To waɗansu malamai kuma sun nuna cewa a'a, ba sai an ambata masa ba. Mun ji kamar su Ibn al-Mubarak da wasu malamai sun ce a'a, ya wadatar a ce shi wannan bawa wato aita roƙa masa gafara na Ubangiji. Kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi bai sanya wannan sharaɗin ba ma, shi ya ambata cewa kada ma a ambata masa ne irin wannan, domin ba shi ne zai zamanto maslaha ba. Ina ga mun karanta wannan wajen ko? Na'am. Ko mu sake bin sa. Yace mazhabu Abi Hanifa wa Malik ishtaratu al-i'lam. Mazhabun Abu Hanifa da Imam Malik Ibn Anas Allah ya musu rahama su san sharɗanta a sanar da mutum ko da irin wannan ne, an masa ƙazafi ko an yi gulmarsa. To yayin da aka tuba aka cika waɗancan sharuɗa ta janibin haƙƙin Ubangiji, to shi ma bawan sai a je a ambata masa a nemi yafiyarsa. Domin annabi ya ce falyastahiqqu falyatahallalhu al-yawma. To wahtaju bil hadithi sabiq, suka kafa dalili da hadithin da muka karanta. Wal qawlu al-akhar, ɗaya batun kuma na maluma, annahu la yushtaratu al-i'lam, ba a sharɗanta masa sai ya sanar da shi ba. Bal yakfi tawbatuhu bainahu wa bain Allah, tubar da zai tsakaninsa da Allah ta wadatar. Wa an yadhkura al-mughtaba aw al-maqdhufa fi mawadhi'i ghibatihi, kuma ya ambaci wanda yayi gibar tasa, wanda ya gulmar, ko wanda yayi wa ƙazafin, a wajajen da yaje gulmatta sa au kazafihi ko ya masa kazafin ya jefe shi da wata mummunan batunci to sai yaje duk inda ya muna nashi kuma ya ambace shi bi diddi ma zakarahu bihi ya ambace kishiyar abin da da ya ambace shi da shi inda ya masa batunci ne yanzu kuma sai ya gyara shi ya ambaci kyawawan abubuwa tattare da shi ba wai zai kaga ƙarya ne kuma anan ya fada abin da baya yi ba innama ababan da ya san yana yi kyawawa kuma sai ya ambace shi wadancan ababan da ya fada inna kazafi ne tunda dama kazafi ai babu dalili a kansa to nan ma sai a nuna cewa magana ce wadda dama take bata da tushe to kaga ya warware alal akal abin da shi yayi da kansa ko wa hadha ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah wannan shine abin da shaykh al-islam ibn taymiyah ya zaba shi ma wato ya zaba ihtajja li dhalika bi anna i'lamahu mufsidatun mahdha domin shaykh al-islam sai ya fahimci cewa ya kafa dalilin cewa sanar da shi cewa an yi gulmar sa ko an masa kazafi alhali da bai sani ba mufsidatun mahdha wato barna ce kawai tsantsanta ba wata maslaha a ciki ba wani maslaha a cikin sa mutum ne wanda bai san ka bata shi ba kuma yana ganin ka da daraja yanzu kuma sai ka ambata masa cewa ai ka masa kwatunci kaga ai kima za ta fadi ko ko bai ce ma komai ba ko ya yafe maka yanzu zuciyarsa kuma ta dasa wani abu cewa da fa ka masa kwatunci zai rika ganin ka da shi to kaga mufsida ne wama kana hadha fa inna shar'a la yubihuhu da ka shaykhul islam yake nuna abin da ya zama to mufsida ce mahdha babu wani maslaha a ciki to shari'a bata halatta hakan ba fadlan an yujibuhu aw ya amra bihi ballanta nama a ce har an wajabtar dole sai ka fada masa ko kuma ai umarni a ce sai ka fada masa don haka dai rashin fadan shi yafi zamantowa maslaha rashin fadan shi yafi zamantowa maslaha allahumma illa wato mutum sai ya bibiya ya dinga ambatonsa kuma da alkhair wasu malamai suka ce har ma ya dinga nema masa gafara ubangiji ya dinga nema masa gafara ubangiji saboda batuncin da ya masa wannan kaga sai ya zamanto an yi girgira ko da ya tara zunubi yanzu kuma ya bashi gudunmawa na ayyukan alkhair ya nema masa gafara ubangiji ya abin nan ya ambace shi da kyakkyawa to kaga wannan sai ya zamanto an yi girgira insha Allah Allah ya tsare mu amma taubatu man ga tasaba malan amma tubar wanda ya kwacen kudi dukiyar mutane ne ya kwace to kaga in ya san su bayan ya tuba sai mai da musu haƙƙin su shine ba a riƙewa duk abin da aka yi na zalunci aka ci dukiyar mutane a zalunci kuma aka tuba to kar a ci gaba kuma da riƙe dukiyar wajibi ne a mai da musu kaga duk wanda ya saci kudin al'umma na gwamnati ya shiga uku e kudin jama'a ne ya diba kowa yana da haƙƙi a cike to ya zai yi da su a ranar kiyama sai ga an mai mutum warwaso ko duk haƙoƙin jama'a ya ɗebe in gwamnati ta bada palliative ta ce a rabawa jama'a shi kadai ya tare haƙƙin mutane ne fa an ce a rabawa mutane ga eligibility waɗanda za su zamanto sun cancanta a basu amma sai a kiya miƙa mu sai a tare shi sai a kai mu wanda shi ya cancanta ba ko kuma a ce a raba wa mutane kaza sai ga an canja buhuna tunda mu an maida mu mayunwata ba a bada wani taimako sai na abinci ba za a yi taimako wajen koya wa mutane sana'a da makamantan su zama sun tsaya da kafafunsu ba sai a taba wa mutane to abincin ma ba laifi a bayar ana da bukata to amma sai ka ga wasu sun canja masa buhu wai har ma buhun fa za a saka a sa federal government kaza ko a faɗi hukumar da ta ɗau alhakin kaza din amma sai ka ga shiru yanzu misali akwai abin nan NEDC ko North East Development Commission kaga an yi ta a gwamnatin da ta shuɗe domin a taimakawa wannan yankin namu na North East tsohuwar jihar arewa ta gabas ko mai jihohi guda shida saboda hidiman Boko Haram ta yi wa mutane illa sosai da gaske yan gudun hijira an fantsamu ko ina ko ba haka ba kaga mu da bamu san ana tura wulbaro ana sai da fara ba sai yanzu ko da muna ganin wannan to su wasa ka kawo an fantsa mu mutane daga can gabar su sun saba cin fara su abinci ne a wajen su kanuri mu kuma ban ma cin fara to kaga an fantsa mu mutane an raba su da gidajen su an raba su da sana'o'in su an tarwatsa iyalai wasu sun fantsama sun yi wani sashe wasu sun fantsama sun duk mutane sun zama da da farkon lamarin ai bara ma wasu suke yi ko kaga ana tayawa ana bara to an yi wannan commission din dan a tallafa musu a taimaka musu a saki resettling din su a yi musu matsugunai a sama musu sana'o'i amma kana ganin impact din har yanzu kana ga alama cewa yana faruwa baka gani ba kuma ba a bada kuɗin ba ne ana fidda kuɗin amma wata kila sai ka ga a wani waje abin ya tsangare to kaga duk wannan haƙoƙi ne na jama'a aka ce duk iktisab ne wannan kaman mutum yayi fashi ne yayi kaman fashi ne cin amana ne to kaga irin wannan haƙoƙi idan mutum ya abin nan to sai mai da shi in hukuma ne to sai mai da mu hukumar ta sake rarrabawa ai ya san tushen daga inda abin yake in kuma individuals ne mutum din ne kansa aka je aka kwace masa ko aka ci amanarsa aka cinye dukiyarsa in ma ta sata ko ta kwace ko ta ha'inci ko ta wani abu dai da ake cin dukiya da gairu haƙƙin to sai a samu shi wannan da aka cutar din sai a maida masa haƙƙinsa a danka masa sai kuma a koma a cika shar'i na Ubangiji wajen tuba kamar yadda aka zayyana guda ukun nan to shi yana aka ce fa alayhi raddu hadha al-mal ila ashabi wajibi ne akan sa ya maida wannan dukiyar ga ma'abutanta kuma a maida ta zuwa ga ma'abutanta raddul mazalim kenan fa in ta'azzara alayhi radduhu idan kuma maida dukiyar ta wahala gare shi ta matsanani li jahalihi bi ashabihi saboda bai san ma dukiyar su waye ce ba wani zai iya ganin dukiya kawai bai san ta waye ba ya dauke ko ya sace dukiya ne kawai ya gani shikenan sai ya dauka jaka ce ya gani sai ya dauka kayan wasu ne kawai ya dauka bai san waye mai abun ba a mota ne hanya abun na tasha ne a shagon wani ya je shi ya ɗebe in a wani waje ya gani ya ga mashin an kafe a masallaci sai ya dauke ya tafi da shi bai ma san nawaye ba kage yayi zalunci mota ce ga an yi parking ɗinta a wani waje kawai sai ya je shi ya faffasa ya buɗe buɗin ya ɗaddiba bai san motar waye ba kayan waye to daga baya kuma sai Allah ya nufe shi da nadama ya tuba ya san wannan abin da ya fi ba daidai ba ne ba haƙƙinsa ba ne kuma Ubangiji yana tsinkayen abin da ya kuma an rubuta lalle a kiyama kuma sai ya biya wala'alla ya ji an yi karatu ko kuma Allah ya kimsa masa tuba a cikin zuciyarsa ya yi nufin ya tuba amma bai san dukiyar ta waye ba ya san inda ya yi amma neman mutumin kuma ya masa wahala bai san waye ba to ya zai da irin wannan dukiyar don dole ne sai ka mayar to ya zai da ita alhali yanzu bai iya ganewa ba aulin kiradihim ko kuma wanda ya amshe dukiyar tasu sun zamanto sun kare sun halaka kenan sun katse aw da gairu zalik ko kuma daga waɗansu dai mawani'a da za su iya kange shi daga sanin waye mai amma abokin haƙƙin ashabul huquqin ya maida musu haƙoƙinsu abin ya ta'azzara bai iya gani ba ya bazala iya juhudinsa amma Allah bai sa ya samu ba to fa alaihi an yatasaddaka bitilkal amwali an arbabiha yanzu abin da yake kansa wannan dukiyar da ya san ya karɓe ta zalunci ko ya ɗauka ta zalunci sai ya je ya yi sadaka da ita ya sadaka da ita a waɗanda suka cancanci a ba su sadaka alfuqara wal masakin ko ibnus sabil duk waɗanda ana musu sadaka to sai ya je ya yi sadaka a gare su da niyyar wannan ladan Ubangiji Allah ya kaima waɗannan masu dukiyar su samu abinsu a kiyama mun gane fa idza kana yawm istifa'il huquqi idan ranan cika haƙoƙi ta kasance yaushe ne ranar cika haƙoƙi yawmul qiyama ranar cika haƙoƙi babu wanda zai fa shiga aljanna wallahi har ɗan aljanna fa in sun zo sun tsallaka wuta sun tsallaka sirati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar sai an tsaida su akan wata gada a tsakanin wuta da aljanna har sai an musu iqtisas sai an yi ramuwa ga wanda ya zalunci wani sai an musu ramuwa ramuwa na jiki fa wannan ya gaura mu wani mari to su ma yan aljanna suka tsallaka sai an musu wannan iqtisas hatta nuqqu wa hudhibu har sai an tsarkake su an tace su tas babu haƙƙin kowa akan kowa tukunna sai a musu izini su shiga aljanna anji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna sun tsallake sirati Allah ya tserar da su daga wuta bas fada ba sun tsallake gada sun nufi aljanna to kafin su shiga aljanna akwai wata gada sai Allah ya tsaida su wannan checkpoint haƙoƙi ne sai an tantance ba wanda zai shiga yanzu wanda ya samu ya tsallake sirati kan ai ka san haƙƙin nasu ba babba bane dan wallahi in babba ne ba zai tsallake ba sai da rahamar ubangiji to rahamar ubangiji ta lullube shi yanzu kenan Allah bai kama shi da laifin ba ko da yayi an yafe masa ya tsallake to kaga yanzu anan ba zai shiga aljanna ba ma har sai an yi ramuwa kisasi saboda kada wani ya maka ba dadi ya dake ka misali a jikinka kuma yanzu ka same shi gashi shi ma zai shiga aljanna kuma kana ganin zakatino abin da ya maka ya taba likita ma duka a duniya har kawai ba dalili ya zalunce ka to kaga ya zaka yi zaka ji shi a zuciyarka kana kullata sa ko to sai a baka dama kai maka likita ma duka kuma yaji zafin sai ki tsike ta tsike abin nan sai ki sasi eh aya kuma sauki akan a ce mala'iku su rama masa ko ba haka ba gar kai din karama akan mala'iku su rama maza tukunna to kaga lokacin da mutum yayi ramuwa akan abin da aka masa zai huce ko ba zai huce ba ya huce ai shine Allah ya ce wana za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururil mutaqabili sai mun fusge naza'ana annaz'u kaman tusgewa ne abu ne da ya riga ya liku ya like a jikin zuciya abinda aka ma ba dadi zama yake a zuciya shi yasa aka ce annaz'u wa naza'ana zamu tusge ma fi sudur abinda ke cikin zukatan su min gilli na kullata da suke ma juna wani yayi ma wani ba dadi ba ya rike shi to duk sai an cire wannan babu Allah ka samu aljanna to kaga anan idan har mutum bai iya ganewa waɗanda ya ci haƙƙin su ba yayi iya bakin kokarinsa bai same su ba to waɗannan dukiyar sai ya je sadaka da ita ga ma'abucin wannan din kuma ya nema musu gafarar ubangiji idan ranan cika haƙoƙi ta zo ranar alƙiyama kenan kana lahumul khiyaru بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أحوالهم تنزسوا ولن دا أكا تحقوا كن ناسو سنة دزائي إذن أكا جي قيامة سنة دزائي شوانا لك كاوان نية ياي صدقاء دوكيا كما يا توبا إيه جاء تائما إلى الله kuma yayi iya kokarin sa ya san inda suke dan ya maida musu haƙoƙin su tun a duniya a rabu lafiya Allah bai sa ya gani ba yana tsoron kuma ya tafi kiyama da haƙƙin su sai ya dau wannan dukiyar sai yayi sadaka da kyakkyawan niyya yana roƙon Allah ka kai mu waɗannan mutanen ladan wannan sadakar a madadin wannan abin nasu da aka kwace musu da ya kwace musu to a ranar kiyama su kuma sai a ba su zabi ai Allah mai adalci haƙƙin su ne aka kwace tun a duniya wataƙila so suke su a duniya su more da kayan su dukiyar su ce su more so ne ya kwace yanzu don Allah a ce albashinka yana faduwa sai ɗan yahu su ɗebe ya zaka ji sai ka je ka shago zaka abin nan kawai idan ka duba sai ka ga babu ɗan yafi ko sun ɗebe ko sun tsakure da yawa ko sun ɗebe don Allah ya zaka ji zaka yi takaici ba dadi ko zaka ji ba dadi to kar kai ta ashar bai halatta ba kar kai tsinuwa da zage-zage ja Allah ya isa kawai ka ce Allah ka saka mu wannan dai ban yafe musu ba sun zalunce ni kuma ka roki Allah ka bani mafita to kage yanzu irin wannan koda sun tuba a baya su kuma ba su iya ganewa waye suka yi ma hakan ba suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala suka yi yafiya to a ranar alkiyama sai Allah ya baka zabi ba kawai za a ce shikenan ai ga ladanka an biya ka ba a sai a baka zabi eh sai a baka zabi shine a nan waje aka ce wato kana lahumul khiyaru baina an yujizu ma fa'ala ko dai su tabbatar da abin da shi wancan din yayi shikenan in an ba su za a ce ya ubangiji mun amince da ladan da ka tanada na wannan aikin shikenan an ba su zabi watakuna ujuruha lahum ladan sai zamanto nasu wa baina Allah yujizu ko kuma suke a'a su ba su wanzar da wannan abu ba kar azartas su ba su ai ma abin nan su kayan su da ya karba shi suke so to ina kayan yake ba kayan eh Allah ya kuna dinar wala dirhamun illa alhasanatu wasayiat to don haka wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim sai a rika diba daga cikin ladansa gwargwadon yanayin abin da ya cutar da su mun gane kaga anan akalli shi ma anan lokacin da yaga ana diba daga cikin ladansa ai ukuba ce ai kiyama ba a san minus in dai na lada ne ba a san minus ko minus 1 ne ba a fatanta wa yakuna thawabu tilka sadaqati lahu to sai a diba daga cikin ladansa ladan shi wanda ya zalunci sai a bashi sai a ba mu wanda ya zalunta yanzu kuma yaya wancan sadakar da yayi ai Allah ba zai lalatar da ita ba wala yadhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki Allah ba zai lalata masa ladansa dan haka tunda yayi da kyakkyawan niyya wa yakunu thawabu tilka sadaqati lahu ladan wancan sadakar da yayi ce to kai an bar ma kayanka ubangiji mai adalci ne subhanahu wa ta'ala id la yubtilu Allah subhanahu thawaba thawabaha domin Allah ta'ala ba zai lalata ladanta ba tunda an yi da kyakkyawan niyya kuma yanzu bata isa gurbin ba wancan da aka yi domin sa yace a shi ba wannan yake so ba to sai a diba a cikin ladan wancan a biya shi ladan sadaka kuma sai zamanto na shi wannan bawa kaga kyakkyawan niyyarsa in ta kambama ta yi kyau ta iya yiwa sai ya samu lada ma mafi yawa daga abin da aka diba masa domin gwargwadon kyautata aiki gwargwadon ladansa in yayi da kyakkyawan niyya taubatan nasuha ne ya kuma yi nadama madal haya yana jin ba dadi akan wannan abin to kaga sai ya zamanto ubangiji ta'ala sai ya tanada masa daga cikin yalwar rahamarsa lada mai yawa sama da wanda ma za a dauka masa a cikin ayyukan sa kyawawa muqabilin abin da yake wallahu ta'ala a'lam to dai wannan shine inda za a warware irin wannan mas'ala din insha Allah Allah ma ka tsare mu daga taba hakkin wani fakarwaya annabuna mas'ud radiyallahu anhu ishtara min rajulin jariyatan arwayto cewa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya sayi kuyanga wa dakhala yazinu lahu thaman sai ya shiga domin a auna masa zinariya ko dirhamin da zai biya da shi fa zahaba rabbul jariya wanda ya saya din a wajensa shi kuma sai ya tafi wala Allah ko ya rasa ibnu mas'udin ko abin da ya kama da haka shi kuma sai ya tafi kuma ya bar kuyanga kuma ciniki ya riga yayi shi kuma ya shiga ne domin ya je ya auna wala Allah ya je wajen masu aunawa a shago shagonsu don su auna ya zo shi ya biya shi da ya zo sai ya rasa shi فانتظره ابن مسعود sai zauna yana jiran sa hatta ya isa min audatihi har sai da ɗaya bai tsammanin dawowar mutum fatasaddaka bi thamani sai sadaka da kuɗin kuɗin ita wannan kuyangar da ya saya din tunda bai samu mutum ba ko bai san daga ina yake mutum ya kawo ka zo kasuwa daga wani gari ma yake wallahi a'lam kaga da ya rasa shi kawai sai sadaka da kuɗin وقال سيئتي اللهم هذا أرواب الجارية يا الله وانا صدق الدني نايتني قوان ديكي دوانا خيانقات دنسايا فإن رضي يا الله إن حريا يردد أبن دني فالأجر له الله كباش لادا وإن أبا يا الله إن كميك يرد فالأجر لي لادا صدق أني زمنا وله من حسناتي بقدره shi kuma a bashi gurgurdan farashin daga cikin ladana kage ibn mas'udin kage ya ambata mana kai tsaye ga yadda al'amarin yake kenan kuma ba zai yi haka ba sun koya ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a bai da haƙoƙi ga ma'abuntanta to haka nan magabata duka suka kasance suna da kokarin cika alƙawari da amana Abu Hanifa an-Nu'man ya taba zama ya wuni yana jiran wani da suka yi ciniki da shi bai ka san shi dan kasuwa ne kuma yana da kuɗi Abu Hanifa yana da amana a kasuwa shine aka rawaito wata rana a cikin kasuwa sai wata mata sai ta kawo masa wani kayan sayarwa da kawo masa kayan sayarwa sai yace menene nawa ne kuɗin wannan ne zai saya sai ta ce masa dirhami 100 ne yace dirhami 100 tace sai ce a wannan farashin sa yafi haka tace dirhami 100 ne in zaka saya yace a ai wannan in sai da shi za a ya wuce haka sai je kira wani dan kasuwa yace zo ga wannan kayan yi mana farashin sa wancan ya duba sai ce abin nan farashin sa zai kai dirhami 500 sai ya ce matar ce to kin ji farashin sa haka zan saya sarafa zai sai ce to kin ji farashin kayan ki haka zan saya to ai shi sa suka rubu da duniya lafiya ko yanzu ba gashi muna ambaton sa ba ko mun masa addu'a Allah ya kara masa daraja haka suke ana da kokarin rike amana ita ce bata kawo kuma aka tambaye ta nawa ne farashin tace kaza sai ce a abayar Allah kawai sai fahimci cewa bata san farashin kayan ta ba kayan ta ya wuce haka sai ma ba shi ya yanke farashin ba sai ya kira wani daban ko bai gaya masa me ya faru ba yace zo ga wani kaya kamar farashin sa yace zan kai dirhami 500 ce to kin ji na saya 500 Abu Hanifa shine ya ba mu wani kaya haja ya ba wani kaya ka san Abu Gadad ya zauna ya ba wani kaya hajarsa tufafi ne masu kyau masu tsada yace za su tafi kasuwancin Khurasan sai ce to ga wannan kayan nawa in ka je ka saida musu ga farashin su sai ce amma kaga wannan ita tana da wani aibi a ciki sai ya bubbude masa ta cikin rigar sai ya nuna masa yace dan haka ita farashin ta ba ɗaya ne da sauran ba ita farashin ta kaza ne sai ya faɗa masa wancan sai da suka dawo daga Khurasan ya kawo masa dukiya sai ya ce duk ya saida su ya wannan rigar ka ita ma an sayar ce an sayar ka nuna wa mutane sai ya ce subhanallah na manta yace ya manta ya saida ta duka farashi daya kuma ya manta bai ambata wannan aiban ba Abu Hanifa an-Nu'man kudin kayan gaba ɗaya sai je sadaka da shi ba ma ku kudin farashi da girba kayan gaba ɗaya dukiyar gaba ɗaya da aka kawo sai je sadaka da ita yace akwai shubha ta shiga ciki dan haka bai san wacce ce ba dan haka sai je sadaka da shi gaba ɗaya no ba abin da ya bane kyankyani ne suke da shi ina amfanin badu ba dai to kaga su suna da gudun cin haƙin wani suna da kyankyani suna taka tsantsan Allah ka ba mu ikon koyi musu wannan kenan malai ce wa amma taubatu man araba ghayrahu ma'awabatan mun ji yadda tuba tsakanin bawa da ubangijin sa take ya za a warware mun ji tuba dangane da haƙin wani in ya shafi mutuncin sa ne giba aka masa ko an masa kasafi mun ji dangane da dukiya an san wanda aka zalunta sannan dangane da dukiya wanda ba iya ganewa wa aka zalunta ba to wannan kuma amma tuba amma taubatu man araba ghayrahu mu'awadatan muharrama amma tubar wanda ya bujiro mu wannan sa musaya shine mu'arada musaya muharrama kuma wacce take ta haramu wa qabada al-iwad shi kuma wancan ya amshi musayar ai kun san kasuwanci musaya ne ko musaya ce ka ba da kaza an baka kaza ko dai ba ni gishirin baka manda kaya ne da kake so shi ma wancan yana so ko kuma kaya ne ka bayar wancan ya baka kuɗi ruwan kuɗi duka mu'awaba ne to wanda ya zamanto yayi irin wannan mu'awaba amma kuma abin da ya karba din ko abin da ya bada ya tallata aka amsa din abu ne wanda yake na haram ya bada abu ne wanda yake na haram mun gane yanzu misali ba an bada misalin da zai iya yiwuwa a cikin zamantakewar mu mutum ne saniyarsa ta mutu dangin majeji sai ga cewa ba zai iya kai har a garin ma ana yi dabbarsa ta mutu sai ga cewa ba zai iya abin nan kawai sai yanka ta ta halatta to sai ya kira mahuta sai ya sayar musu kage yanzu ai mu'awaba ce muharrama kudin da ya karba ba halal bane daidai yake da wanda ya sai da alade alade mai rai so da yanzu duk haramun ne tsakaninsu to misali wanda ya yi irin wannan na'am wa qabada al-iwada sai ya amshi musayar ya saida abin da yake na haram kuma sai ya amshi dukiyar da aka bashi ka ba'i al-khamr kamar misali mai saida giya mutum ne je saida giya a wani ya saida masa giya sai kuma ya karbi kuɗi wal mughanni ko je dinga dankara masa waka ya bashi kuɗi wa shahidu zuwar ko wanda ya je shaida ta ƙarya in kunan ba ku sani ba ana yi a Kano da sauran birane ai an waye a wasu wajajen akwai ƴan shaidar ƙarya a nan ɗin ma ana samu ko wanda za a yi ciniki da su a ba su kuɗi sai dai nan ɗin bai ai nan kan kowa ya san kowa kusan amma inda mutane suke da yawa aka waye birni ne sai mutum ya je dan ƙarƙarya ya dinga kuka ni ko ta gyatuma ne aka samu akwai wani dattijo da a can lokacin siyasa ko wani ɗan GMPP wata ta zo ta ce ai ita ce gyatumarsa asalinsa ƴan Chadi ne ta dinga kuka a kotu kuma zancen duk ƙarya ne aka biya mutum kuɗi to kaga wannan ai dukiyar ba halal ba ce a wajensa haramun ne haramun ne thumma taba sannan mutum sai ya tuba ya tuba akan wannan abin da ya sai da dabba mushe kai zaluncin yayi yawa fa a sai da dabba mushe ko kaza sai kaga ita ma ta mutu amma sai a dinga yankawa sai a ajiye ta kaga yanzu a tafi da abunan jogon kaji akwai jogon matattu yanzu kan ma ba jogon abu hu suke sa su dan zalunci buhu a sa kaza a buhu tun daga nahar Abuja Allah al-musta'an to irin wannan thumma taba sannan sai ya tuba wal'audu bi yadihi Musa yan kuma yana hannunsa, ga Musa yan a hannunsa, dukiyar tana nan a wajensa, ya kuma tuba. To faqala ta'ifatun, wasu malamai suka ce yarudduhu ila malikihi, sai maida shi zuwa ga mamallakinsa, wanda da ya mallaka din sai maida masa. In huwa ainu malihi, domin asalin dukiyar wancan din ne. Walam yaqbid bi idni, walam yuqbad bi idni shari'i, ba ya amshe ta ne da izinin Allah da manzansa ba. Wala hasala li rabbihi fi muqabalatihi naf'un mubahun, kuma wanda ya amsa din bai samu wani amfani na halal ba. Haka ne ko? Bai samu wani amfani na halal ba. Yanzu wanda aka masa shaidar zur, aka shaidar zur dan a bashi gaskiya, sai aka bashi gaskiya a wajen shari'a, sai aka ce kayan nasa ne, ko aka ce kaza din kaza, aka bashi, ya san amfani ko bai samu ba? Ya san amfani, amma amfanin halal ne haram ne? Wanda aka je aka saida masa giya ya bada kuɗi, ya san amfani ko bai samu ba? Ya samu, dan ya kwankwaɗi kayansa, ya yi ta tambele shi a wajensa, amfani ya samu, amma amfanin halal ne ba halal ba ne? To sai aka ce sai a maida masa kuɗinsa. In ji wasu malamai, yana daga cikin tuba. Wa qala ta'ifa, amma wasu malamai suka ce, malamai ce bal wa hu asba'u aswabul qawlain, wannan kuma shi ne ya fi zama daidai a fatawa guda biyu. Bal taubatuhu bit tasadduqi bihi, tuban wancan din shi ne in ya tuba, dukiyar da take hannunsa kar ya maida ma wancan din, ya yi sadaka da ita. Shi kar ya amfani da ita, ya yi sadaka da ita, dan ya san in ya yi amfani da ita kudin haram ne. Kudin da aka ba mutum a shaidar zur haram ne. Kudin da aka sai da giya haram ne. To don haka kada ya amfani da shi, sai ya je ya sadaka da shi, ba zai maida ma wancan din ba. Shi ne ce wa kaifa yuraddu ila dafi'ihi malan ista'ana bihi ala ma'asi llahi, ya zai maida ma wanda ya bada dukiyan, ya zai maida dukiya ga wanda ya bayar, ista'ana bihi ala ma'asi llahi, wanda dama ya yi amfani da ita ne wajen sabon Allah. Ha? Wanda aka saida masa giya kuma sai aka fahimci cewa kuɗin giyan nan haramun ne, aka tuba, in aka yi maida masa kuma yanzu ai sai ya sake sheka ko? Wani customer zai sake, ya je sake saya da ita. To kaga ba za a bashi domin abin nan ba. Malai ce wa hakaza taubatu man ikhtalata maluhu alhalalu bilharam wa ta'azzara alayhi tamyizuhu, hakanan wanda dukiyarsa ta halal ta garwaya da ta haram, wa ta'azzara alayhi tamyizuhu, kuma tantancewa ya zan ya gagare shi, ba zai iya tantancewa wanne ne na halal wanne ne na haram ba. Abinda zai yi, an ya tasaddaka bi qadril harami, sai yayi sadaka da gwargwadon abinda yake na haram. Kaga shi Abu Hatta Abu Hanifat an-Nu'man, shi sai sadaka da gaba ɗayan ma, ya iya ɗaukan kimar rigar, tunda ya san kimar yadda aka saida kowacce, sai ya ɗauma wacce tafi aghla thaman, sai ɗauki kimanta sai ya sadaka da shi, shikenan. To amma ka san waɗanda suke irin masu neman kusaci ga Allah sosai, su suna kyankyanin su ya kai gaya. To abinda mutum zai yi, sai ya duba wanne ne yake na haramu. Yanzu misali, kamar mutum ne yana misalin, za ka ga da yawa a cikin ma'aikatan gwamnati, kuɗin gwamnati idan ya zo za a tsakura ko wanda suka san kansu a irin wannan matsayin, ana samun haka. Bayan Allah suna nan da yawa masu kyankyani, masu tarin yawa, Allah ya saka musu da alheri, ba su sabati, mu da su baki daya. To amma akwai wanda suke masu garaje, wanda ba su damu ba, za su dinga tsakura na gwamnati, suna tsakura su ma kuma wasu ƴan dabarbarunsu da suka samu kuɗinsu na halal, suna kasuwa da shi. Ai ana samun haka ko? Nan suna kasuwanci, nan kuma suna tsakure, kuma duk an garwaya waje guda. To idan mutum ya zo tuba, ya zai yi? sai ya kimanta yaga shin tsakuran nan da ya tayi ya kai kaman adadin nawa sai ya kiyasta zai kai kaza sai ya ƙara akai ihtiyatan sai ya ƙara wani amount akai sai ɗebe wannan sai je sadaka da shi to insha Allah dukiyarsa ta samu sarki tubarsa kuma ta cika hakanan wasu malamai suka ambata malam yace wa huwa al-aswab an yatasaddaqa bi qadri al-harami wa yutayyibu baqi malihi sai zamanto a ya tsarkake sauran dukiyarsa wallahu a'lam Allah shine mafi sani mas'alatu malam yace ga wata mas'ala إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها إذا باوى يتوب دجا ذنبي شن ينا كوما و مسأين سديك كافن ذنب ينا كوما و مسأين سشين الدرجة yana komawa matsayinsa allati hattahu anha dhanbu wanda wannan zanubin ya shafe masa aw la yarji'u ilaiha ko ku baya komawa gare ta kun san ta goma shi da matsayi a wajen ubangiji yana samuwa ne wajen bin Allah inganta imani da ƙara yin ayyukan kirki shi yake ƙarawa bawa matsayi al-imanu yazidu wa yanqusu يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصه حكى لمرن يكي ينك أرواني إمتينا كأر أيكي كمينا رغواني إلى متينا رغو رجع أيكي so لو كتشن دباوا أيكين دا الله يكي سو درجة ستنا كأروا ذمو ينك أر أي درجة ستنا كأروا شيء سأزو تكين حديث القدسي الله سبحانه وتعالى يكي أنبتاوا bawa baya yin wani aiki wanda nafi kauna sama da wanda na farlanta masa kuma sannan Allah ta'ala ya ambata wa ma zala abdi bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai ƙara yin ayyuka masu kyau ba har sai na kaunace su fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi وبصره التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kaga wannan duka matakai ne da hadithin yake nuna mana cewa ashe karuwar aiki karuwar kusatan bawa zuwa ga ubangiji kenan bawa ba zai samu kusaci zuwa ga ubangiji ba sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaunace shi ya bashi matsayi da daraja to a lokacin da bawa kuma yake yin ayyuka na laifi to ƙara nesantar da shi daga Allah suke the more yana yin laifi yana ƙara nesantar da shi daga Allah yana ƙara laifi yana ƙara nisa kuma matsayinsa a wajen Allah yana ƙara faduwa to lokacin da bawa ya aikata zunubi kuma sai yayi nufin zai tuba daga wannan laifin tuba ta shiga cikin zuciyarsa sai ya tuba shin daga ya tuban nan yanzu ya koma matsayinsa na da wanda aikata laifukan nan ya warbar shi da shi kasa ko ku yanzu yana nan sai sabon tashi na'am to shine tambayar anan da ake son bada ansa shine yace idza tabal abdu min adh-dhanbi in bawa ya tuba daga zunubi hal yarji'u ila ma kana alayhi shin zai koma yadda yake qabla dhanbi min ad-daraja kafin ya zunubin nan na matsayi allati haqqahu anha dhanbu wanda yanzu zunubi ya shafe masa wannan matsayin ya dawo kasa aw la yarji'u ilaiha ko kuma zai koma matsayin nasa ba qala qa'ifatu wani bangaren malamai suka ce yarji'u ila darajatihi zai koma zuwa ga matsayinsa inda mutum ya tuba zai koma la'anna tawbata tajubbu adh-dhanbu bil kulliya domin tuba tana kankarewa zunubi ne baki daya, in mutum ya tuba Allah yana yafe masa zunubi, wa yusayyiruhu ka allam yakun, ya maida shi ma kaman da ba yi ba. Haka tuba take. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal samiul basir.
Kage yana yafe zunubi baki daya, kuma da Allah ya jera wasu laifuffuka da bawa zai yi cikin suratul furqan. Aka ambaci shirka ibadar rahman walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, shirka kenan, wala yaqtununa an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, kisan kai, wala yaznun, zina. Sai Allah ce wa man yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlid fihi muhana. Duk wanda ya aikata haka to ya hade da zunubi fa, kuma za a tarbanya masa azaba a ranar alkiyama, zai dawwama a cikin ta a walakance. To sai aka istithna'i illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sai dai wanda ya tuba daga shirka, yayi imani, sannan ayyukansa munanan nan sai ya musanya su suka zamanto wato masu kyau. To sai Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasana, gwargwadon yadda suka kyautata niyya ta tuba, mummunan aikin ma Allah zai maida shi ya zama mai kyau, a ba su tagomashi na lada tunda yanzu sun kyautata sun tuba. Kaga wannan yana ƙara nuna cewa ashe laifuka za a shafe wa mutum, kenan zai iya komawa matsayinsa na baya. Gwargwadon tubarsa, gwargwadon ingancinta, domin tuba mai amfani a wajen Allah ita ce tawbatun nasuha. Allah ka ba mu ikon yinta. Wa qalat ukhra, wani ɓangaren malamai kuma suka ce a'a, da ya yi aiki ya kai matsayi kaman an yi tsere ne, shi da wasu sun kai matsayi saboda kyakkyawan aiki, shi kuma sai ya koma laifuka, kuma sai ya warbo ya dawo ƙasa, kuma yanzu idan ya tuba shikenan sai ya koma matsayi ɗaya da su. La ya'udu ila darajatihi wa halihi, ba zai koma zuwa ga matsayinsa da yanayinsa da yake kai na da ba, na daraja. La'annahu lam yakun fi wuqufi, domin ba a tsaye yake waje guda ba, shi matsayin ba stagnant ba ne, shi matsayi tashi yake yi kuma yana sauka. Wa inna ma kana fi su'udin, hawa ne, hawa ne, kamar mutane ne suna tafiya za su hau kan dutse, ana so a kai an yablughul qimma, suna so su kai kololuwarsa. Yanzu misali kamar a ce irin wannan mountaineers ko irin masu karambanin hawa dutsen nan, to yanzu a ce wannan ya tafi can ya yi nisa, wannan kuma sai igiyarsa ta yanke su sai iyo ƙasa ya sa a bai mutu ba, sun ci gaba da tafiya shi kuma ya kama, za su zama to ɗaya, yanzu ya yi sabon tashi ne. To su'udi ne da hubudi, da haka tun da ya zurɗaɗo mutum ya faɗo, garajensa ya saka ya zurɗaɗo ya faɗo, to ai kaga ba zai ɗaya da wanda suka kiyaye ba. An kuma ce a kiyaye fa, banda yin kaza banda yin kaza, shi kuma sai saura sun kiyaye sun ci gaba, shi kuma sai bai kiyaye ba sai ya zurtato, yanzu laifin waye faɗowa? Laifinsa ne. To tunda yanzu bai mutu ba, ai bai halaka ya mutu ya shiga wuta ba, to yanzu da ransa kenan ya tuba ga Allah, sai ya ci gaba kuma da sake hawa dan ya sake kaiwa kimma. To wasu malami sai suka kawo shi tamkar haka, la ya'udu ila darajatihi wa halihi la'annahu lam yakun fi wuqufin, ba a tsaye waje ɗaya ake takba, wa inna ma kana fi su'udin, hawa ake yi, fa bi dhanbi sara fi hubudin, adalilin zunubi ko mutun sai zan ya zurta to ƙasa. Al-hubud shine faduwa, su'ud hawa, wuquf tsaiwa waje guda stagnant. To shi matsayi ba stagnant bane, hawa yake. Zunubi kuma yana warbar da shi ƙasa. Don haka fa idza taba, idan har mutum ya aikata zunubi zunubi ya zurdo da shi kasa sai ya tuba to naqasa alaihi zalikal qadru alladhi kana musta'iddan bihi litaraqi yanzu wannan gurgudon alqadru gurgudon alladhi kana musta'iddan bihi wanda da yake ta tattalansa litaraqi domin hawa at-taraqi shine hawa kake kololuwa kaman as-su'ud din ne to yanzu wannan gurgudon abinda da ya tattalansa na hawa tunda ya zarta to kasa naqasa alaihi ya tawaya a gabaransa kamar kwatancen da na faɗa shi yanzu ya riga ya kasa wasu malamai suka ce ya kasa sabon tashi sai shi dai laifi yanzu babu a kansa amma ba zai yi daya da waɗanda suka riga suka yi gaba ba wanda suka riga suka kiyaye ai an ce as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun me yasa ka wancan suka samu gaba saboda su suka riga sai riga sun yi ta aiki waɗancan kuma suna cikin laifi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal waɗanda suka yi ci da dukiyarsu suka yi imani suka ci da dukiyarsu suka yi yaƙi kafin ai fatahu makka ba za su taɓa zamantowa ɗaya da wanda suka zo baya ba ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma dai aka cewa kullun wa'ada Allahu al-husna kowa Allah ya karɓa aikin nasa ya bashi aljanna cikin sahabbai ma kenan to me yasa wancan suka samu asbaqiyya aiki sun yi ta tara aiki sun riga tara aiki to don haka wanda kuma ya iyo baya matsayinsa ba zai zama ɗaya da nasu ba wallahu ta'ala a'lam قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله yake cewa والصحيح ingantaccen batu dai anna min at-ta'ibin man la ya'ud ila darajatihi shi sai kawo insafi a tsakani ba wancan extra din ba ba wannan extra din ba bai ce mutum ba zai koma matsayinsa ba bai kuma ce mutum zai koma matsayinsa ba sai ya kawo rangaranga gurgudon matsayin mutumin da kokarinsa da kuma yanayin tubar tasa da kiyaye wasa bayan tuba mun gane shine zai bawa mutum matsayi ko kuma wata kila ya maida shi bayan sa da ya riga ya zaba wa kansa Sheikhul Islam yace anna min at-ta'ibin man la ya'udu ila darajatihi daga cikin masu tuba akwai wanda ba zai koma matsayinsa na bayan ba sabon nema yanzu yake yi wa minhum man ya'udu ila a'la minha a cikin kuma akwai wanda ma zai koma matsayin da ya wuce na bayan da ya bari fa yasiru khairan mimma kana qabla adh-dhanbi sai zamanto matsayin nasa yafi masa alkhairi sama da wanda ma yake kansa kafin ma yayi laifin yanzu tubarsa karfinta da ingancinta da dagewarsa har sai ta bashi matsayin da ma ya wuce wanda ya bari a baya wa kana audatuhu ba'da at-taubati khairan minhu qabla al-khati'a sai zamanto komawarsa da yayi wato bayan tuba ita ta masa alkhairi kafin ma a ce ya aikata kuskure wa huna masalun madrubun mala yace ga wani misali da za a buga amma misalin ba za mu ji shi ba a yau sai in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu wani mako saboda shine har ƙarshen fasalin abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada abinda muka yi kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم أعوذ بعد التوبة